da 17 aisha 8 bayan hijira, wanda ya daidai da 14 ga watan 10 shekara ta 1997 miladiya. Za mu ɗora a kan da muka tsaya dangane da kitabun sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da muka faro makon da ya gabata. Wannan shi ne darasi na biyu. Za mu tashi kan sababu ta'alifil kitab, sababu ta'alifil kitab, wato sababin da ya sa mawallafin ya wallafa littafinsa. Akwai manufofi da suke sa mutum ya yi wallafa. Daga cikin manufofin wallafa, in ba zai ya kasance mawallafi zai yi rubutu kan wani abin da wani bai taɓa riga shi ba, wannan manufa ta farko kenan. Wani lokaci mawallafi yakan yi wallafa don saboda sharhin abin da wani ya riga shi rubutawa, sai ya yi shi a takaice, shi kuma sai so ya ƙara wa wannan littafin sharhi. Wani lokaci mawallafi yakan yi wallafa dangane da takaice abin da wani ya faɗaɗa, wani ya tashi yin wallafa kan wata matsala ya yi juz'i 5, 6, 7 ko 10, kai kuma sai ka so ka takaice shi ka mayar da shi juz'i 1 ko 2 don sauƙaƙewa da mai karatu, da dai sauran manufofi da aka sani. Kenan malam zai bayyana mana sababin wallafar littafinsa. Yace walamma kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu' faqad ra'aytu min al-wajib alayya an ab'a li ikhwani al-muslimin mimman hammuhum al-iktida'u fi ibadatihim bihadi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam كتابا مستوعبا ما أمكن لجمع ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم. ما ليس ولما كنت لم أكب على كتاب جامع في هذا الموضوع. يا عندنا كسم تيميد أئياك تنسمينا بنسامون الفاتبة جامع جمم في هذا الموضوع a wannan mawdu'i, a wannan topic, a wannan matashiyar magana. Ban taɓa ganin wani littafi ba da ya shafi sallah tun daga farkonta har ƙarshenta wanda ya game kowane saƙo na sallah. Albani ce iyakacin bincikensa bai ga wannan ba. Yayin da haka ta faru, faqad ra'aytu min al-wajibi alayya, sai na ga cewa ya zama wajibi a kaina, an aba'a li ikhwani al-muslimin, in sanya wa 'yan uwana musulmi mimman hammuhum al-iktida'u fi ibadatihim bi hadi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, musamman daga cikin waɗanda hammuhum babban abin da ya dame su al-iktida'u yin koyi fi ibadatihim cikin ibadar su bi hadi nabiyyihim dangane da shari'ar annabinsu sallallahu alaihi wasallam, sai na ga ya dace in sanya musu kitaban, in sanya musu wani littafi kaɗaitacce mustau'iban wanda zai game kowane ɓangare daga cikin sallah, tun daga lokacin da ka fuskanci alƙibla ka ce Allahu akbar, me za ka yi a cikin sallah har yă zuwa lokacin da za ka ce assalamu alaikum. Albani ce shi daga littafin bai game wannan ba. Kowane littafi ko ya magana a wani ɓangare bai yi magana a wani ɓangare ba, ya magana a wani sashi bai yi magana a wani sashi ba, amma ka samu ɗaya-ɗayan littafi wanda shi kaɗai zai ɗauko sallah tun daga farkonta ya kai har gacci, babu a iyakacin bincikensa. Sai dai ka samu waɗansu hadisai, wannan malami ya yi babi kan ɓangare kaza, wannan malami ya yi babi kan ɓangare kaza. Idan kana so ka haɗa sallah daga farkonta zuwa ƙarshenta, wannan zai wajabta maka komawa zuwa ga adadin littattafai masu yawa 10, 20, 30, wanda ba kowane zai iya samun wannan damar ba. Amma a tattarawa komai na sallah a littafi ɗaya daga farko har ƙarshe, yace bai ga wannan ba. Dan haka wannan shine manufarsu na wallafa littafin. Wannan ɗaya ne daga cikin daman makasudin mawallafi, kai wani abin da ba wanda ya riga ka a kai, ko kuma wani ya riga ka a wani tarihiya daban littafinsa bai zo nan ba, kai kuma nan mutanen ka suna da buƙatar wannan ɓangaren. Ba a san a wallafa ya zanto gasa ne wani ya yi kaza ne ma sai na yi kaza. Ka duba babin da ba wanda ya fara yi, ko kuma wani ya yi amma jarinsa na ilimi baya da yawa, a maimakon ya yi gyara ma sai ya ƙara damul al'amura, to sai kai ka zo ka yi don saboda gujewa waccan barna. Duk wannan ya dace, amma maimai irin na gasa ba a san. Da haka sai na so in sanya musu kitaban mustau'iban, littafi wanda zai gane kowane bangare na sallah. Ma amkana, zan tattara abin da ya samu lijami'i ma ya ta'allaka da sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dangane da dukkan wani abin da yake da alaka da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbir ila at-taslim, tun daga kabbara har zuwa ga sallama. بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق امره تيرجع زي صوتك ايه ودكا واندي يسامي في سيوان اللتاتي من المحبين لجتك ما شكونا للنبي صلى الله عليه وسلم واندي كونا النبي حبا صادقا كونا تجسك واندي اللتاتي زي صوتك ايه مسا القيام بتحقيق امره ya tsaya tsayin daka ya ga ya tabbatar da umarnin annabi bil hadithul mutaqaddim, a hadithin da ya riga ya gabata, a yadda yake sallu kamar ra'aytumuni usalli, inda annabi ce ku salla kamar yadda ku ga ina yi. To ba duka duniya kace ko ta samu ganin annabi ba, ko da a zamanin nasa. To ballan kana adadin waɗanda za su zo baya, yanzu adadin wanda suka ga annabi cikin ma cikin wanda suka yi imani da shi da waɗanda ba su ganshi ba, su wasu suka fi yawa. To amma duk da haka ya ce sallu kamar ra'aytu muni, to wannan umarnin ya shafi wanda suka ganshi kadai ko har mu da mu ganshi ba? Su da suka samu daman ganin shi sun dace da su ganshi, ga shi a ruku'i, ga shi a sujada, ga shi a komai kamar yadda ya yi. Mu da mu samu daman ganin shi ba, su sun ruwaito mana cewa ga yadda sai ga ya yi. Ba mu da wani madubi da za mu hararo sallar annabi mu tsinkayo ta sai ta hanyar mai riwayar, sai ta hanyar riwayar wannan kadai yake su habbai abun alfahari. Ya zanto duk wani wanda zai koyi da annabi sai dai ta hanyar su yi, in ko yace ba ruwan shi da su to ya rushe hanya, ya rushe alaka, ba wata hanya tsakanin shi da annabi. Gulbi ya zo ba jirgin ruwan kefirewa kenan. Ina fatan kun fahimta da kyau. Wa lihaza fa inni shammartu an sa'idul jiddi wa tatabba'tu al ahadith al muta'alliqah bima ilayhi qasadtu min mukhtalif kutub al hadith. Malaka wa lihaza don haka fa inni shammartu an sa'idul jiddi na tsage na zage dantse. Sukan ce an wato shammartu an sa'idul jiddi suna nufin zage dantse wajen abu. وتتبعت الاحاديث نادي بشدكان حديثي المتعلقه بما اليه كسبت ودن da suke da alaka da abin da mai nufi shine tattara sallar annabi daga kabbara zuwa sallama min mukhtalif kutub alhadith daga littafan hadisi daban-daban ko bambanta juna bukhari muslim ne ashabu sahih ne ashabu sunan ne sunan ne al-ma'adi ne al-ajza ne mabambanta da littafan da suke fai naje na tattaro tsakanin min zalika hadal kitab saboda wancan yunkuri sai ga wannan littafi, sai wannan littafi ya tabbata allazi baina yadayka wanda yake a hannunka yanzu kake karantawa kyauta. Wa qad istaratu ala nafsi malaysa na shartanta wa kaina an la urida fihi min al ahadith an nabawiyyah illa ma thabata sanadu, ba zan koro wani abu na hadisin annabi sai wanda sanadin sa ya tabbata ba dhaifi. حسب ما تكتبيه قواعد الحديث الشريف واصوله غرغدان يد قاعدوجي علمن حديثي suka tabbatar, غرغدان يد قاعدوجي ne ilmin usulul hadith suka tabbatar. In nace hadisi sahihi ba dan san rai ba, zan gina ne kan qaidojin da malamai suka zuba na maslahul hadith, kan qaidojin da malamai suka zuba na naqd wato bin diddigin hadisi dan a tabbatar da inganci ko rufe ingancin sa. An gane ku? Wa darabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhudun aw da'if, na yi wurgi da dukkan wani hadisi wanda aka samu majhuli ne ya kadaita wajen ruwaito shi, sukan ce mutum majhuli in ya zanto babu wani mutum da akwai majhulul aini akwai kuma majhulul hali. An gane ku? Majhulul hali a samu mutum biyu sun ruwaito amma ba a ce wato ainihin abin nan ba ne, ba inganta shi ba. Kawai sun yi ruwaya a wurin shi amma ba su yi magana kan cewa wannan malamin amintacce ne, adali ne, suka ne, kaza da cin gaba. Majhulul aini ba wanda ya rawaito kila sai mutum daya. Wannan a takaice dai ba zan kawo ba wani hadisi wanda majhuli ya kadaita wajen rawaito shi, dai irin wannan hadisin dhaifi ne. An gane ko? Aw dhaif, ko kuma rawin da an san shi amma ba wai an san shi bane ba kan cewa suka ne, an san shi ne cewa shi dhaifi ne. To duk hadisin da wani da'ifi ya kadaita wajen ruwaito shi ko majhuli ya kadaita wajen ruwaito shi, ni ba zan kawo wannan hadisin ba cikin littafi na. Sharadi na farko da ya dora kan sa kenan, sawa'un kana fil hay'at, wannan hadisi shi ya zo ne yana bayani dangane da al hay'at, kamannin yadda sallah take, awul azkar, ko yana bayanin waɗansu zikirai a cikin sallah kamar zikirin ruku'i ko zikirin sujada ko dagowa daga ruku'i ko dagowa daga sujada ko du'a'ul istiftahi, duk wani abu da hadisin zai tabbatar hay'a ne ko ya shafi zikiri ne, awul fada'il, ko yana magana dangane da falalan sallah, falalan jam'i, falalan menene. Akwai wanda suke ta kawo hadisai na falala, kamar hadisan da suke magana akan falalan sallah da rawani, wanda ya sallah da rawani yana da lada 70 akan wanda ya ba rawani. Haka da wannan hadisan ƙarya ne, irin wannan babu yanda za a yi albani ya kawo masa su. Li annani a'taqidu anna fi ma sabata min alhadisi bunyatan an adh-dha'ifi minhu, dan ni ina mai kudurin cewa cikin abin da ya tabbata na hadisi akwai wadatuwa ba sai mun je mun nemo da'ifi ba minhu cikin hadisi. Duk abin da kake bukata ka sani na ibadarka, sahihan hadisai sun wadatar da kai ba sai ka je ka kalato da ifan hadisai na marasa asali wanda ba su da ragama ba su da linzami. Li annahu la yufidu bila khilaf illa dhanna, dan shi hadisi da'ifi bila khilaf ko sabani babu, la yufidu baya fa'idantar da komai illa dhanna sai zato. Wa dhannul marjuh, zaton ma da yake fa'idantarwa irin zato ne mararin jari. Wa huwa kama qala ta'ala, shi ko zato mararin jari kamar yadda Allah ya ce ne, la yughni min al-haqqi shay'a, inna dhanna la yughni min al-haqqi shay'a, zato baya wadatar da komai. Zato iri biyu ne, akwai adh-dhannu ar-rajih, akwai adh-dhannu al-marjuh. Adh-dhannu ar-rajih zato mai rinjaye, irin wannan zaton ana aiki da shi a shari'a. Akwai adh-dhannul marjuh, zato wanda ba shi da rinjaye, zato wanda shi aka rinjaya, irin wannan zaton ba a aiki da shi a shari'a. Rinjaya suke fassara ta'ala ya fadin Allah ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu tanibu katiran min adh-dhanni inna ba'd adh-dhanni ithm. Menene fassaran ta? Yanzu kun ji faɗa, bayan kowa ya san fassara ya daidai, amma kuna jin tsoron kar ku faɗi. Inna ba'da dhanni ism, wala da jin ku ji faɗa yadda kuke fassara, yadda ake fassarawa a kafara wata, inna ba'da dhanni ism sashin zato ma zunubi, ma'ana kowane sashi na shi abin nan, wanda ba haka ayar take nufi ba. Abinda ayar take nufi wani bangare na zato zunubi ne, kenan ya nuna wani bangaren fa ba zunubi bane ba. Cikin ayar kenan wani bangare na zato zunubi ne, kenan wani bangaren fa ba zunubi ba. Wanda yake na zunubi shine azzannul marju, wanda yake ba zunubi ba shine ne azzannul raji. Ga misali da mu gane. Allah ce, ya ayyuhal ladhina amanu idha ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi imanihin fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahum. A ana magana akan mata za su gudo su ce sun yi hijira, su gudo daga Makka ko daga ƙauyen su zo Madina su sami Annabi da sahabbai su ce mummune ne mumin yi hijira. To idan sun zo da sunan hijira din nan famta hinuhunna, ku yi musu jarabawa don ku gane hijiran nan ta gaske ce ko ta ƙarya ce, ku umarce su da kalmar shahada ku ji, ku umarce su da sallah, ku umarce su da ayyuka na ibada da shari'a ta ce, in sun yi ya zama lallai mummune ne, da haka hijiran su ta zama abin karɓa kenan. In musibi fa ya zanto ƙarya suke ba wancan hijira ba ne, hijira ba imani ne, na amfani hijiran. Famtahinu hun, yace ku jarraba su, sai ce Allahu a'lamu bi imanihin, amma ko kun yi musu jarraba dai Allah ne mafi sanin imanin nasu, in na gaske ne ko in ba na gaske ba ne ba. Saboda ku idan kuka yi jarrabawa me za ku kafa hujja da shi? Aikin zahiri, kun san abin da ke cikin hujja? Wannan na Allah ne ke gani, ashe Allah ya ji ku sani. Amma duk da haka ku za ku yi amfani da mai aikin zahiri. الشاهد في الآية يتي فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجئوهن إلى الكفار. إذن هر كنسا نيسو إذن كنسا ممسنيا جمدسو سوى مؤمنين توكركم من كيف وجنكا فري تيا يا ذاكي كسا ممسنيا سوى سوى مؤمنين تاو تانيا تانيا أيكا ظاهري تانيا كلمة شهادة تانيا أيكا ظاهري. أما ونن gina wannan bisa ga cewa imani ne su masu mummune ne, in kun ga sun yi aikin zahiri, shin kun gina ne bisa ga yaƙini ko bisa ga zato mai rinjaye? Ba yaƙini ba ne, tunda ba ku san abin da ke cikin zuciya ba. Me kuka gina a kai? Zato mai rinjaye. Wannan zato mai rinjaye sai Allah ya sa masa suna ilimi, ya ce fa in alimtumuhunna mu'minatin, ashe zato mai rinjaye menene? Hujja ne. Ina fatan kun mun san da kyau. Wannan ɗaya ne daga cikin musulta masu yawa cikin Qur'ani cikin hadisi. Ku ta bincikawa za ku gani. Ala kulli halin, malam yana so ya ce da mu hadisi da'ifi baya fa'idantar da komai sai dai zato mara rinjaye. Zato mara rinjaye kuwa ba gaskiya bane ba, ba ilimi bane ba. Ita ko shari'a ana aiki ne da ilimi. Menene yake zama ilimi? Yaqini da kuma me zato mai rinjaye. To sai hadisi da'ifi baya fa'idantar da yaqini, baya fa'idantar da zato mai rinjaye, dan haka baya zama hujja ga shari'a. Ina fatan kun fahimci ta kuwa. Yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam, annabi tsira da aminci su tabbata gare shi ya ce, iyyakum wadh-dhanna فإن الظن أكذب الحديث. إياكم والظن مليك نيسان شذتو فإن الظن دومي شذتو أكذب الحديث سيني لابار ليه كون يزما كريا كون جانكو مليك نيسان شذتو جرغدن بيانا دمكي أبايا ونئين ذتو أكي نيسي abunnan marzo zato wanda yake mara rinjaye. Fa inna dhanna, domin shi mutum da ba shi da rinjaye aka zaba hadisi sunansa ƙarya. To kaga bitali hadisi da ifi kenan qarinul kadhib, baka da dawa ka ce gaskiya ne. Yace falam yata'abbadna Allah ta'ala bil amali bihi, don haka Allah bai bautar da mu cewa mu yi aiki da hadisi da ifi ba, ko ni aiki da zato mai bararin yayi ba. Balna hana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anhu, bari ma annabi da ranar mutum tabbata gare shi ya hane mu wajen yin aiki da zato bararin yayi, wajen yin aiki da hadisi da ifi, shi da kansu ya hana mu. Wannan hadisi da ya gabata iyyakum wadh-dhanna Bukhari da Muslim suka rawaito shi, saboda wani ba wani bayani akai. Yace annabi ya hane mu da yin aiki da hadisi da ifi. أين فقال أين ديتي اتقوا الحديث أني إلا ما علمتم. كنت يرويتم أدنى لجدليني إلا ما علمتم في أدن إلمي يتبطر منك تيواني نفتا. توباء أدن دي زم إلمي كثيني yakini da mai zato mai rinjaye. Wallahi wannan kaida ce mai muhimmanci, fa ku kiyaye da kyau. Nukan yi wannan ne ta saboda rikewa, ba abin da zai zanto ilimi sai yakini da zato mai 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 rinjaye. To annabi ce ittaqul haditha anni illa ma alimtum, duk abin da ba yakini ba, ba zato mai rinjaye ba, zai amfi sunan ilimi sai zama ilimi ya zama jahilci, to shi ko ba aiki da jahilci. To wannan hadisi an gane ko? A ƙasa Albani ya ce sahihun akhrajahu Tirmidhi wa Ahmad wa Ibn Abi Shayba, ya ce hadisi ne sahihi, wato Tirmidhi ya rawaito shi da Imamu Ahmad da Abu Bakar Ibn Abi Shayba. وعذاب الشيخ محمد سعيد الحلبي اما مالا محمد سعيد الحلبي يا جنجنا ونا حديثي في مسلسلاته اتكل التاسنسا مجنجنا شل بخاري يتي بخاري يروي توشي يتي فوهما تو ونا عجل دي وحدي دي بخاري دي روي تو ونا حديثي با كنداني قب تو ونا شيني بيانا الباني ya yadda wannan hadisi sahihi ne dan Tirmidhi da wadanda ya ambata su ruwaito. Wannan shine hukuncin da ya a farkon wallafar littafin sama da shekara 30 da suka wuce. Amma a wannan sabon bugun sai ce summa tabayyana li, kuna da jiya rubuce summa tabayyana li anna alhadith da'ifun, amma daga baya bincike ya nuna mun wannan hadisin da'ifi. وكنت اتبعت المناوي في تسميمه داسا ناتي صحيحيني ناي تقليدا في نابي امام المناوي في تسميمه وجن اندن تحديثا لإسناد ابن ابي شيبة فيه سبود حديث ابن ابي شيبة سبود سند دا ابو بكر ابن ابي شيبة يروي توسلتي امام المناوي كيني ببمال من دي شرهن الجامع السبير na Imam Suyuti, yace to da shi ne dojin inganta hadisin, summa tayassara li alwuqufu alayhi, sannan daga baya sai abu ya sauka gare ni ta hanyar bincike na tsaya na bididdigin hadisin. Fa iza huwa bayyinu dha'fi, sai ga shi hadisi ne da ifancin sa ma a sarari yake. Wa huwa nafsu isnadi Tirmidhi, wannan sanadin da shi Abu Shayba na Ibn Abi Shayba da Munawiyi inganta shi da shi, shi ne dai sanadin da Tirmidhi ya rawaito wa gairihi da waninsa. A raji'i kitabi, in kana so ka bi diddigin hadisin ka gane hanyar da aka da'ifantar da shi, to ka bibiyi littafi na Silsilatul Ahadith Da'ifa, shi ne jerin hadisi na 1783. وقد يقوم مقامه ثم مروجه يزمنا بنا حديث ده زي ايه باير ده ساقن ده wannan hadisin zai bayar shi menene ساقن ده wannan hadisin ya bayar kar a aiki sai da mai sai da abin da yake ilimi ilimi ko shine yakini ko da son yarin jaye dan ya ce ittaqul haditha anni illa ma alimtum to yace wa kad yakunu maqamahu sai dai akwai hadisin da zai tsaya a madadin wannan da muka bayyanta menene shi qauluhu sallallahu alaihi wa sallam kadan annabi zai da mutum tabbata gare shi da yace man haddasa anni bi hadisin yara annahu kadhibun wa huwa ahadul kadhibina duk wanda ya man haddasa anni bi hadisin duk wanda ya ruwaiti hadisi daga gare ni duk wanda ya faɗi magana ya jingina mun yace annabi ya ce yace kala rasulullahi yara annahu kadhibun kuma ya san wannan hadisin na ƙarya ne ba ni na faɗa ba fa huwa adul kadhibina to shi kansa yanzu ya zama ɗaya daga cikin makaretan ruwaitan hadisin ya sa ya zama ɗaya daga cikin makaretan saboda haka sai ta zama ka'ida sananniya a wurin malaman hadisi idan ka ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan kadai ba zai wadatar ba sai ka ce wa huwa hadithun sahihun hadithi ne ingantacce in ko hadithin ba ingantacce bane ba ka ce to da'ifi ne in ma ya kai maudu'i sai ka ce maudu'i ana jinginawa annabi ya ce ya zo cikin wani hadithi da'ifi an ce annabi ya ce dan mai sauraro kai masa nasiha ba kai masa wani mulki ba. Amma matukar zaka ce annabi ya ce kai shiru, to ka tabbatar sahihi ne. Domin badan ka cewa annabi ya ce kai shiru, zai sa wanda bai san ilimin hadisi ba ya kawo maganar ka yi aiki da ita. Sai fa in ka ɗauko hadisi cikin Bukhari ne ko Muslim ka ce annabi ya ce, to wannan malamai suka yi ta samu ne, saboda Bukhari da Muslim talakkat al-ummatu lahum bil qabul, lahum bil qabul, al-umma ta karɓi littafan su guda biyu. Ba ka idan ka ce Bukhari ya ce, ba kuma sai ka ce sahihi bane ba. Muslim ya rawaito annabi ya ce, Bukhari ya rawaito annabi ya ce, to baya bukatan ka ce kuma hadisi ne sahihi. Amma in ka rawaito na Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Muwatta ko Musnad ko Mujam, ko ma nawaye banda Bukhari da Muslim, dole sai ka mana bayani sahihi ne ko ba sahihi bane. Saboda sauran ba wanda ya shartanta cewa ni ba zan kawo ba komai sai sahihi. Da haka cikin Bukhari da Muslim su ne suka wuce gacci, jumlatan bighayri tafsir sun wuce gacci. Amma idan ka ɗauki Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah suna kawo hadisi sahihi, suna kawo hasan, suna kawo da'if. Ba su ce sai abin nan ba. Kuma za su kawo wani lokacin su yi shiru ba tare da sun yi bayanin wannan shine sahihin, wannan shine da'ifin, wancan kuma shine hasan din ba. A'a, tun da dai sun ce haddathana fulan, qala haddathana fulan, qala haddathana fulan, ya rage naka in ka ga hadisin su, kar ka yi aiki da shi sai ka bi jerin gwanan mazajen da suka ambata cewa sune marwayata hadisin. Ka bi tarihin kowa dan ka san hukuncin za ka zo wa hadisin. In sanadin ya tsira, hadisi ya tsira. In sanadin ya zama bai tsira ba, hadisi bai ba, bai tsira ba. Sai fa in yana da wani sanadin daban da zai tabbatar da shi. Akwai lokacin da sanadi zai tsira, hadisin kuma dai da haka bai tsira ba, saboda ya riga ya zama shar. Ƙa'idoji ne wanda suke da wahala. Ayin za a ce yura, akwai da wani yura, akwai kuma yara. Yura yana tsammani, yana zaton, yana zato, kaga baya da yaƙini. Yura annahu kadhib, a cikin rinjayensa yana shakkar ingancin hadisin ko rashin ingancinsa, amma ya danganta shi annabi ya ce kai tsaye, to ya zama gama gare shi ke. Ban gane ba. In dai ka ce ya ce kawai ka ci kai shiru ba tare da kai bayanin shakkar ba. In kana shakkar hadisi ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne, lokacin da za ka faɗa sai ka ce wa mutane akwai hadisi annabi ya ce kaza, sai dai ina shakkar ingancinsa. Yanzu ba an da tabbas, na daɗe da karanta shi amma ba an da tabbas ko ingantacce ne ko ba ingantacce ba. Ka soke nauyi. Kuma zunubi makarata ba zai hau kanka ba. Amma kana zaton ko ingantacce ne ko ba ingantacce ba, kawai ka ce wa mutane annabi ya ce kaza, suka kama suka yi aiki da shi, ka zama makarata. Balantana kuma ka kara annabi ya ce kaza kuma hadisi ingantacce ne, yanzu kawai shi kenan. Sabjinta nan suka fi kayi wata kazzabina, ka rubuta sunanka a rajistan makareta kawai. Saboda ka hadisin annabi ba da wasa yake ba jama'a, dole sai mutum ya bi diddigi kafin ya tabbata. Ba wai san zuciya ne zai sa ka ce hadisi dha'ifi, hadisi sahihi, hadisi hasan ba, a'a, ilimi ne. Ilimi ko ga ka'idoji malamai sun zuba, wannan ka'idoji in ka karante su a littafi daya biyu baya wadatarwa, karanta su kadai baya wadatarwa, sai tare da mu'amala da su tare da tsawon lokaci. Tsawon lokaci, shekara 10, 15, 20, 30, kullum kana kara mu'amala da su, hasken ilimi na kara bayyana tattare da kai, kana kara fahimtar abinda da baka fahimce shi ba jiya da shekaran jiya. Don haka ba a gaggawa a harkan ilimi. Larura ce ta sa kawai yanzu muke tsayawa, don dai ba kowa ba yadda za a yi. Ko a ƙin karatun ko kuma a zo a yi ko da abin nan. To da baki kiran na yi gara baki-baki. Idan ba mu yi ba shi kenan zai zanto kila babu kowa. Amma wallahi idan akwai malaman da za su karantar, wallahi mu isa mu karantar ba. Wallahi ba wai tawadu nake ba, ina faɗa muku gaskiya ne. Ba wani tawadu, gaskiyar magana ce. Kawai a rashin uwa ne ake yin uwar ɗaki. Amma sai mu dogara da abin da manyan malamai suka rubuta, mu bi larabcin, mu bi diddigi, mu fahimci abin da suka rubuta. Amma mu da karan kanmu mu yi hukunci a kan hadisi, ba za mu iya ba. Ba haka duk gangan ci kuke, kawai ku ɗauko wani hadisi a cikin wani kofi, ku yi tukulli Muslim ko waye, ka rubuta hadisin ba sanadi ba komai, ka ce ya mallam wannan ingantacce ne ko ba ingantacce ne ba, ko takardarka ba zan karanta ba. Na ga wannan tabbai zan ke karanta ba, mun kame da ni wani malamin hadisin da komai zan fita cikin sa. Ai kace baka sani ba, shine zai sa ranar tashin jama'a ka tashi lamin lafiya. Laqad ahsana man intaha ila ma sami'a, ai shikenan. Amma haka kawai baka sani ba, baka sani kuka zo ka ce ka sani ka bada fatawa kan ƙarya, yanzu shi ne bada fatawa a madadin Allah sai ki. Allah ne yake son ku yi kaza, yake son ku bar kaza, yake son ku yi kaza, yake son ku bar kaza. Ya faɗa ka Qur'ani, ya tabbatar, ya turo annabi ya yi bayani. Wanda zai fahimci abin sosai, wanda ya tsaya ya yi zamani da annabi, ya ji saƙon daga wajen annabi, ko wanda ya ji daga wajen wanda ya ji annabi, ko wanda ya ji daga wajen wanda ya ga annabi, ai ta mai doriyar har a zo kan zamaninka, sai ka yi karatu ka san wannan abin, ka dogara ga fahimtar da ba ta saba musulman farko ba sai ka faɗa. Amma har kawai fatawa ta zo maka, ka ba da katsam ka faɗa ba tare da ka tabbatar da lallai haka aya take ko hadisi yake ba. Yanzu kana nufin wato kai a matsayin Allah kake cewa ayi kaza ya halatta, kaza bai halatta ba, dan halattawa da haramtawa a hannun Allah suke ki kadai. Daga lokacin da ka halatta ta wakiltar sa kake, shine yake ka gani sai ka faɗa. Sifarwa kake lokacin da kace ya halatta, shi kake wakilta, shi ya bada bayanin halattar, kai kuma mutane ba su san inda abin yake ba sai ka faɗa mu. To yanzu in ba ka da tabbas din ya halatta, ba ka da tabbas din ya haramta, sai ka wakilci shi akan abin da bai sa ka, me ya matsayi musulmanin sashin jama? Ake zuwa makarici ya huta. Alƙawar Allah bi da ilimin ya fi na makarici. Shi sa ko shirka Ibn al-Qayyim yace ko shirka ba ta kai wannan ba, yace ka duba mana Allah yace qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dangin Allah ya haramta guna aka haramta, harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana, dukkan abin da yake mai suna al-fasa a bayyana ko a sirrance Allah ya haramta. Sai ce wal isma, haka Allah ya haramta al-ism, wal baghy, haka Allah ya haramta zalimi bi ghayri al-haqqi, wa an tushriku billahi, haka Allah ya haramta shirka ma lam yunzil bihi sultana. Sai ce wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, haka Allah ya haramta ka faɗa jinjina masa abin da baka da ilimi a kai. Ka ce haramun, wato ka wakilce shi kenan. Ka ce halal, ka wakilce shi kuma baka da ilimi a kai. Ababai nawa ayar ta haramta? To Ibn al-Qayyim yace ayar ta haramta abin ne ta fara da ɗan ƙarami, sannan mai bi masa wajen girma, sannan mai bi masa wajen girma, na ƙarshen shi ya fi kowanne girma. Harrama rabbi la fawahisha ma zahara minha ma batan, wannan mai dama dama ke nan fa. Wal ithma ya fi al fawahisha, wal baghy bi ghayri al haqqi ya fi al ithma, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ya fi al baghy, shi kuma wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun ya fi al shirk. Ba abu da mai sauki ba kawai ka ce kaza ya halatta ko kaza bai halatta ba, sai in kana tabbas ka bi cikin abin da malamai suka faɗa. Da amma ka ga sai an ce kaza, wanda yake kaza ka jinjina malam, wanda yake kaza bai halatta ba, shi kenan ka rufa kanka. Saboda haka samari banda gaggawa da yawa haka a fagen abin da sai an bi a hankali. Bal yughni anhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, abinda ma zai wadatar da wannan ma shi ne faɗin annabi da yace iyyakum wa kasratal hadisi anni, ina tsoratar da ku dangane da yawaita ruwaito hadisi daga gare ni, da wanda kuka sani da wanda baku sani ba. Man qala alayya fala yaqulanna illa haqqan, wanda zai dingina mun magana kar ya dingina kowace magana sai ta gaskiya, aw sidqan ko kuma sidqan, ko ya ce haqqan ko ya ce sidqan, duk ma'anar su ɗaya ne. Fa man qala alayya ma lam aqul, duk wanda ya jingina mun abinda ban faɗa ba ya ce na faɗa, falyatabawwa'a maq'adahu minan nari, to ya zama makomarsa a cikin wuta. Wannan ta sa wai aka samu waɗansu wanda suke kiran kansu suna malamai, wayansu suke faɗa idan an ce hadisi da hadisi ne sai su rinka faɗa, yanzu a cikin hadisin annabi hadda da'ifi yanzu da su fahimci ma wannan hadisin ba kenan ba su fahimci cewa ana iya wa annabi ƙarya ba yau ƙarshe ma ga wa Allah ƙarya musulmatul kazzab wa yawa ƙarya Allah yawa ƙarya ce an masa wahayi bawar kuma Allah ya faɗa cikin Qur'ani wa man azlamu mimman iftara ala Allahi kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wa man qala sa'unzilu muslima ya an yi wa Allah ƙarya kuma bala faɗa annabi musulmatul kazzab yace shi ma yana da mala'ika sunansa Rahman kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bakin raye masa in ba haka ba duniya an ce su raba rabi ne shi ya ɗauki rabi ya ba annabi ya ɗauki rabi ya ba shi rabi sai ya zo ya ce wa an turo shi ne kafatan linnas haka yake rayu mutane kuma aka samu rundunar zama da 50,000 suka bi shi akan haka suka zare takobi suna kare shi a matsayin annabi katuccen matsarici a ban ƙasa. Wato ku ne kuna san ku injisa mutum ya fado na uku sai wannan faɗa ba ya ce in ya kuma kasar talhadisa an ni man kala aliyya fala ya kulan na illa haƙƙan aw shirkan fa man kala aliyya ma lam aqul falli yatabawwa a maqa'idahu minan nar saboda haka ya al'umma duk wanda zai ce annabi ya ce to ya tabbatar yana da tabbas ɗin hadisin nan ingantacce ne in ba ka da tabbas ɗinsa ka ce an faɗa cikin wani hadisi annabi ya ce sai dai ban san ingancinsa ba to ka sauke nauyi daga kan al'umma amma da zaran ka faɗa ka yi shiru mutane suka ɗauka suka ce za su yi ibada da shi a matsayin annabi ya ce yanzu duk kuren da ya gina a kai kai ka ɗora ku a kai. Wani kyau ya ce fa'iza na ha an riwayatu da'ifi idan har annabi ya hana a rawaito hadisi da'ifi a jingina masa fadil ahara an yanha anil amali bihi to kaga a ce aiki da shi shi ya fi cancanta ma ya hana tunda ya hana ka rawaito hadisi da yifi ka jingina masa to zai yadda kuma a yi aiki da hadisi da yifi kenan riwayar ma ba a yadda ba ballantana aiki ne haza malan yace to bayan wannan kuma wa kad kuntu wa ba'atul kitaba ala safaraini shi wannan littafi nawa na kasa shi gida biyu a'ala wa adana akwai kashin sama akwai kuma wanda yake daga kasa za a bambance tsakanin kaso na sama da kaso na kasa da layi a tsakaninsu kun fahimta ego ammal awwal kashin farko wanda yake saman littafin su tsurodin sama wanda suke da manyan rubutu fa huwa kalmatni wannan na mayar da shi kamar shi ne matani wato gundarin littafin awrattu fihi mutun al ahadith abinda zan kawo a cikinsa gundarin hadisan annabi awul jumalin lazimati minha ko ban kawo hadisi gaba ɗaya ba zan kawo jumlar da ta dace da abinda muke magana a kai a nan ne za ka duba nitar ilimin hadisi sai mun shiga ciki zai yi matashiyar magana kai tsaye sai ce kana rasulullahi wannan kana rasulullahi ɗin tashi ce sai ce ya fa'alu kaza to wannan riwaya ce ta hadisi annabi ya kasance yana karɓa ita jera ababen gwargwadon yadda jeren tuwar su yake a cikin sallah kaza kafin kaza kafin kaza hadisai daban-daban wani na Bukhari wani na Muslim wani na wata duniyar daban amma ya haɗa ma su kamar dama hadisi daina daga farkon littafin zuwa ƙarshensa bayan jumloli ne daban-daban sai da aka tara littattafai kusan 100 aka ciro wani hadisin jumla ɗaya kawai za a ɗauka wani jumla biyu wani uku amma a jeran tasu wannan nabin wannan nabin wannan kamar da ayyukan sallah yace abinda ke kasar farko kenan matanin hadisi kawai zan kawo ko kuma in kawo jumlolin da suka dace da abinda muke magana a kai ko da ban kawo gundarin hadisin ba gaba dayansa wa wada'tuha fi amakin halaika biha kuma na sanya kowace jumla a wuraren da suka dace da ita mu'allifan baina ba'dihha na daidaita tsakaninsu da juna wannan jumlar a cikin wancan hadisi jumlar da ke bi mata kuma a wani hadisin daban ta uku kuma kila tana cikin hadisin farko da na fara kawowa sai na kawo ta a bayan wannan shine na jeranta su mu'allifan na jeranta su baina ba'dihha tsakanin sashin su da sashi bi haythu yabdu al-kitabu muntajiman ta yadda hadisin littafin zai bayyana a jere a haɗa da juna shine munfazin min awwalihi ila akhirihi, daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. Wa haristu ala al-muhafazati ala nass al-hadith, kuma na kwadaita na yi iyakacin kokari na dangane da kiyayewa wajen kawo nassin hadisi, wa lafzihi da lafazinsa, allazi warda fi kutubi sunna, wanda ya zo a cikin littattafan sunna, ba ma zan yi riwaya bil ma'ana ba. Lafazin da aka rawaito annabin ya faɗa shi zan faɗa, ba zan kawo jumla ba a gare ni wanda kawai zan zanto hikaya nake ta fuskar ma'ana. Wa kad yakunu lahu alfazun, mai yiwuwa hadisi ɗaya kaga yana da lafazza daban-daban biyu uku hudu biyar, amma dukkansu suna tarayya wajen ma'ana ɗaya. Fa usiru minha lafzan, sai in fifita wani lafazi in kyale sauran lafazan ba sai na kawo su duka ba. Li fa'idati ta'lif, saboda fa'idar hadisin ya zanto ya jerantu da sauran hadisan da suka zo bayansa ko kafinsa, aw ghairihi ko waninsa. Wa kad adummu ilayhi ghairahu min al-alfaz, mai yiwuwa in na kawo wani lafazin sai in sake kawo wani lafazin na biyu, in na san akwai ɗan ƙarin ma'ana cikin lafazin na biyu ɗin. Fa unabbihu ala zalika biqawli, a irin wannan lokaci zan faɗakar da mutane da cewa ta, sai in ce wa fi lafazin kaza wa kaza, kamar idan na ce qala rasulullah kaza, sai in ce wa fi lafazin kuma kaza wa kaza, a lafazi kaza, a wannan lafazin da aka rawaito daban kuma ya ce kaza. Kamar yadda muka karanta a kitabu Tawhid nan, cewa annabi da ya aika Mu'adh bin Jabal yake masa mai falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, a wata riwayan fa ila an yuwahhidu Allah, kaga duk ai daban daban lafazin daban daban amma ma'ana tana koma ta zama mai daya, ko kuma ɗaya tana fassara ɗaya, ko ɗaya tana ƙarawa ɗaya ce. Aw fi riwayatin kaza wa kaza, a wani lokacin a maimakon in ce wa fi lafazin kaza wa kaza, sai in ce fi riwayatin kaza wa kaza. Wa lam azuha ila ruwatiha min as-sahabati illa nadiran, hadisan da zan kawo ba wani hadisin da zan jingina wa sahabi, kowanne zan takaita akan nassin abinda annabi ya ce, ba sai na faɗi sahabin da ya jiyo hadisin daga wajen annabi ba, ko da ya rawaito shi daga wajen annabi ba, illa nadiran, sai ɗan kaɗan daga cikinsu ila na iya kawo hadisi sahabin da ya shafi hadisi, amma yadda haka ba mutanen kawai zan baka. Wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadisi tashilan lil mutala'ati wal muraja'a, sannan kuma a wannan wurin ba zan bayyana maka wanda ya rawaito hadisin ba, min a'immatil hadisi, cikin malaman hadisi, tashilan lil mutala'a, dan in sauƙaƙe maka samun daman leƙa littafin, wal muraja'a, da samun daman bitan littafin kai tsaye, ba tare da in kawo hadisin farko in ce rawahu al-Bukhari, kuma in ƙari lafazin gaba in ce rawahu, a sai in jeranta su kaman hadisi ɗaya ne, sai dai zai rinka rarrabe tsakaninsu da kamar kautain, wato baka guda biyu, ma ko kautain ko kuma al-kautain, wato kowane lafazi zai cike in bracket, an gane ku, dan yi nuna maka lafazin gaba bai shafe shi ba, amma kuma ya dace da a kawo shi bayansa. Wa amma kitabul akhir, wannan dangane da kashin farko kenan na sama, ko dama ya kasa littafin kashi nawa, kashi biyu, kashin farko na sama ga abin da zan yi. Wa amma kitabul akhir, amma kashi na biyu na littafin fa, fa huwa kasharhi lima qablahu, shi zai zanto kamar sharhi ne. Kharrajtu fihi al ahadith al waridha fi shatr al a'la, duk hadisin da na kawo a kashin farko, to a kashin kasa sai in fada ma wanda suka rawaito hadisin, zan yi takharijin sa. A can sama in na faɗi hadisi ba na faɗin wanda ya rawaito, amma sai in yi lamba, lamba 1 sai in sa lamba 1 a ƙasa, sai in faɗi rawahu fulan wa fulan wa fulan wa fulan. In na zo hadisi na biyu, shi ma sai in yi lamba ta biyu a ƙasa, sai in sa lamba 2, shi kuma in ce wannan wanda ya rawaito shi ne wani da wani da wani da wani. Nan gurin kashi na ƙasa babban abin da zai shi ne takhariji. Idan an ce takharijul hadis, shi ne ka kawo hadisi ka faɗi wanda ya rawaito shi cikin malaman hadisi marwaita. Kamar in kawo hadisi innamal a'malu binniyat, sai in ce rawahu al-Bukhari, to wannan abin da mai takhariji ne, dingin hadisi zuwa ga wanda ya rawaito shi, ba wai Buhari ba, zuwa ga wanda ya rawaito shi, ko Buhari ne, ko Muslim ne, ko Abu Dawud ne, ko Tirmidhi, ko ma waye. To wannan takhariji din yana da ma'ana gajeruwa, yana da ma'ana mai fadi. Gajeruwan ma'anarsa in ce kawai Bukhari ya rawaito, Muslim ya rawaito, Abu Dawud ya rawaito, Imam Malik ya rawaito a Muwatta, wannan gajeruwa ne. Amma ma'anarsa mai fadi in ce wane ya rawaito shi, kuma hadisi ne sahihi, ko wane ya rawaito shi amma hadisi ne da'ifi, saboda a sanadinsa akwai wane da wane. Wannan shi ne takhariji mafi inganci, mafi hanya, mafi kyau a takhariji kenan. Amma kawai da gawa hadisi da sai Bukhari ya rawaito, da an jima ka sai kala Rasulullahi, duba cikin Bukhari, kala Rasulullahi, duba Abu Dawud, kala Rasulullahi, duba Tabarani ya rawaito, Bailami ya rawaito a cikin Musnad al-Firdaus, ai ba ka sai komai ba wallahi, ba abin da kake. Yanzu cikin abin da ka kawo za a iya samun al-mawqulatu wal-mutaraddiyatu wan-nasihatu wa ma akalat sabu, duk za a iya samun hadisi wanda ya inganta ba, wanda bai inganta ba, duk ka ce mana annabi ya ce kuma kayi su ba bayani. Wanda ka rawaita, wanda ka jingina Bukhari ne kawai za mu yi ta sallama, amma sauran duk ba za a iya sallamawa ba. Wanda ka jingina Bukhari ne Muslim, a iya sallamawa jumlatan bighairi tafsir, amma da ka jingina wa sauran yana bukatan bayani. Kawai cewa Abu Dawud ya rawaito baka biya mu ba, sai kai bayani cewa ingantacce ne ko ba ingantacce ba, don mutum ya ingantacce ne ya yi aikin, in ba ingantacce ne kuwa mu dakata. To kun ga wannan yusuf da dama, har malamai waɗanda za a ce manya-manyan malamai ba su fahimci wannan matsalan da kyau ba. Wanda ya fi kowa abin dariya a fagen ilimi ba, amma wajen mutane mai ilimi ne, shi ne wanda zai ce ga hadisi da ya ce wa ya rawaito sai ce Imam An-Nawawi ya rawaito shi cikin Riyadus Salihin, a ga wannan bai sa abin da yake ba. Ya za ka ce mun duba Riyadus Salihin, ya za ka ce mun duba Bulughul Maram, an rawaito shi a Bulughul Maram, wa ya ce ma marwaci ne fi Ibn Hajar, bai riski zamanin riwaya ba. Wa ya ce ma Nawawi marwaci ne, bai riski zamanin riwaya ba. Da Nawawi da Ibn Hajar al-Asqalani da sauran sa'anninsu ko wanda suka zo bayansu, su ba in sun kawo dole su ce Bukhari ne ya rawaito, ko Muslim, ko Abu Dawud, ko Tirmidhi, ko Nasa'i, ko Ibn Majah. Amma su ba su ne asalin marwaita ba, su ma tattarowa suka yi daga cikin waɗancan littattafan. Asalin marwaita su ne waɗancan da muka ambata, Bukhari, Muslim, Abu Dawud da sauran malaman riwaya da aka sani. Amma Ibn Hajar da ya zo, Nawawi da ya zo, Ibn Taymiyyah da ya zo, Ibn al-Qayyim da ya zo, duk cikinsu ba marwaci. Sai dai ya ciro daga wajen marwaita, ya bi ka'idojin hadisi, ya nuna mana ingantacce ne ko ba ingantacce ba ne ba. Ingantacce ne yake da shi wanda ba ingantacce mu kyale. Wani lokacin ya kyale mu don ya san cewa za mu iya bin hadisin mu binciko. Wani lokacin ya kyale mu da yanzu ya rage kake mana Bukhari da ya rawaito ko Muslim ya inganta, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, to kuma sai kai bayani sahihi ko hasan, sahihun li zatihi ko sahihun li ghairihi, hasanun li zatihi ko hasanun li ghairihi, da'ifi ne lakinnahu yatakawwa bi wajihihi min turqin akhar, da'ifun munjabir, da'if ghairu munjabir, mawdu' ko wani abu, ka faɗa mana dan mu san ya muke. Allah fahimtar da mu. Yace dan haka takhariji zan yi a shafi na ƙasa, wannan a kashi na biyu na littafin, farrastu fihi al-ahadith al-waridah fi al-shatr al-a'la, zan yi takharijin hadisan da suka zo a kashin sama na sama din nan, sai in yi bayanin su a nan kashin ƙasa, mustaqsiyan al-fazahu, zan bi diddigin lafuzzan hadisin in yazo da lafuzza daban-daban. A can sama zan fifita lafazi daya, wani lokacin kala da na biyu, amma a ƙasa in hadisin ya zo da lafazi da yawa, duk suna yi bayanin su a ƙasa a lokacin na baka nan ba don ka duba. Da can wuri sharhi ne, can kashin sama in kana gaggawa kawai a daba ne tuwon yake ba ka buƙatan bayanin cewa da mai da mai aka haɗa. Bayan ka ci ka ji daɗi kuma kake son ka san meye sinadarin da aka yi da mai aka yi ce fa dai ka zo ka shiga ƙasa. Shi ne kawai amfanin ƙasar sama. Ƙasa sama ga masu gaggawa, ƴan karanta ya aiki da shi ba a buƙatan komai. Mu dai abai na mana to yayi wannan. Ƙasa kuma ga wanda suke son komai su gina kan kuskure. Ga wanda suke sai in an ce kaza to kuma su je su leƙa su gani. Shin abinda aka ce kaza ɗin nan ƙarya aka yi ko akwai shi? To amfanin su kenan. Wannan hanyar ilmantarwa managarciya ke. Mustaqsiyan alfazahu, sai na bi diddigin dukkan lafuzansu wa turqahu da sanadin sa fi hadisin ma al kalami ala asanidiha tare da yin bayani akan sanadin hadisin wa shawahidiha sannan kuma da yin bayani akan shawahid abinda ake nufi da shawahid jam'i na shahid shahid shine hadisi yazo an gane ko ta hanyar da wani sanadi har zuwa ga Abu Huraira wannan sanadin wannan lafazin hadisin yana cewa ayi kaza ayi kaza ayi kaza to sai dai sanadin da'ifi ne amma da'ifancin mai sauki sai muka sake samun wani sanadi sabo daban ba wancan ba shi kuma har zuwa ga Abdullahi dan Umar annabi ya ce kaza to shi ma sanadin da'ifi ne sai dai kuma da'ifancin ba mai karfi ba ba mai yawa ba kadan ne da'ifancin to sai mu ce wannan hadisin na farko ya zama shahid ga hadisi na biyu ma'ana shi da shi za su haɗu to haɗa ƙarfi su zama hujja tunda an samu bambancin sanadi an samu bambancin sahabi to wannan hadisin ya zama shahidi ne ga wancan kun gane ko ma'ana ko da hadisi dha'ifi ne sukan kasance gida biyu hadisi dha'ifi dha'ifanci mai tsanani hadisi dha'ifi dha'ifanci na dama-dama mai sauki to da hadisin da yake za'ifi ne za'ifanci mai tsanani wannan baya zama hujja ta kowace hanya a musulunci ba yanda za a yi watan wata rana ya zama mai ƙarfi amma hadisin da yake da rauni ɗan kaɗan to in aka samu wani hadisin irinsa mai rauni ɗan kaɗan wani mai rauni ɗan kaɗan wani mai rauni ɗan kaɗan suka ce shi kenan sai su haɗu su haɗa ƙarfi sai su zama hujja بواحد أهل بيت فالضعيفان يغلبان قوية كيف لا يذكر فنك كرك فستنتفا من يبوداك في ذاك القدر روى يبوداك ذات يكاد بكرفتا لا تخاصم بواحد أهل بيت فالضعيفان يغلبان قوية معنى دي إن ونن ضعيفي ونن ضعيفي ونن ضعيفي سكا هدو ذات يمي za su iya zama hadisi ɗaya ko kwara amma kowanne su kaɗai ba hujja ba ne amma in ka haɗa su duka sun zo ne wannan ma ka'ida ce da malamai suka yi tattalin don haka zan bi diddigin sanadin kowane hadisi wani hadisi su zama hadisi sun ɗaya ya san ana da wani ya zama mai karfi wa shawahidha in bi shawahid na hadisin ta'adilan wa tajrihan ta'adilan wajen adalantar da barwaita in ya kama a adalantar da su ɗin ta fuskar bin ka'idoji da malamai suka shimfiɗa wata jirihan ko raunana su in ya kama a raunana su ɗin ta hanyar dogaro a kan ka'idojin da malamai suka shimfiɗa wata sihan wata za'ifan wata sihan da inganta hadisi in ya kama a inganta gurgudun yadda ka'idoji suka nuna wata za'ifan ko za'ifantar da hadisi gurgudun yadda ka'idoji za su nuna hasba ma taktazihi ulumul alhadisi sharif gurgudan yadda ilimin hadisi zai tabbatar ba gurgudan yadda son zuciya ya tabbatar ba wa qawa'iduhu da ka'idojinsa wa kaseeran ma yujadu fi ba'd turuq min al-alfaz wa ziyadati ma la yujadu fi turuq al-ukhra wani lokacin zaka ga in ka bi wannan sanadin hadisi ya zo gajere in ka bi wani sanadin hadisin iri ɗaya ne amma a wannan nabiyin akwai ƙarin waɗansu lafuzza biyu uku huɗu biyar wanda babu a wancan hadisin da farko amfanin wannan nabi idan ya inganta don wannan ƙarin lafuzzan wanda inda ka dogara da na farko ka yi hasaran wannan lafuzzan babu su a cikin na farko ya ce a iya samun hadisi ya zo da ɗansu lafuzza a wani lafuzzan a samu akwai ziyada ƙari ma la yuzur ki turkar ukura irin ƙarin da babu shi a sauran hanyoyin fa udifu ha illa hadisul waridi fil qismil a'la irin wannan hadisi sai in jingina shi zuwa ga hadisin da ya zo a kashin farko na sama in na zo kasa na samu waɗansu lafuzza da suke da ƙari sai in haɗa su da juna don in tsalla alaƙa tsakaninsu idza amkana intijamuha ma'a aslihi in zai iya yiwuwa su haɗu da juna ba cin karo da juna wa shartu ila zalika bijaliha baina qausaini irin wannan nukan yi ishara a kansu ta hanyar sanya hadisin tsakanin baka guda biyu wato in bracket kenan baina qausaini mustatilataini baka guda biyu din ba masu doro ba wanda suke da kusurwa sune wato al-qaisaini al-mustatilataini haka za ga su kamar haka a rubuce in kana da littafin ka gani دون أن أنص على من تفرد بها من المخرجين لأصله أما بالله ني بسنته ما وان زيادة تلفظي كذا tumar wai shi wani ne ya kade ta da ita ba sai na maka bayani ba in dai ingantacce ne kawai zan kawo ma in kyale ka gane ku hadha idza amka idza kana sadrul hadisi wa mukharrijuhu an sahabiyyin wahid wa makharajuhu idza kana masdarul hadisi wa makharajuhu an sahabiyyin wahid zan yi hakan ne yayin da ya zanto masdarul hadis inda na ciro hadisin wa makarajuhu da mafitarsa an sahabiyin wahid daga sahabi ɗaya ne ba bambanci duk sahabi ɗaya ne ya ruwaito lafazin farko ya ruwaito lafazi na biyu sai dai a lafazi na biyu aka samu kazin lafazin da babu a lafazin farko wannan zan hada masu ba sai na ce kuma wanda ne ya ruwaito ba don na san hadisi ɗaya ne sai dai wani lokacin hadisi ɗaya mutum ɗaya ya ruwaito shi ta hanya daban-daban yau yana jin nishaɗi sai ya kawo hadisin daga farkonsa har ƙarshensa wata rana ya fito darasi sai aka yi masa wata tambaya kan wata matsala sai kawo hadisin daidai inda ya shafi ansar da aka tambaye shi ya kyale sauran lafazza to ɗalibansa wanda suka zo suka ji tambayan nan sai suka ruwaito hadisin a daidai inda ya kawo inda aka tambaye shi ya ba da fatawa ko su sai su ɗauka tsawon hadisin kenan wanda suka halarci darasin farko su kuma sun samu hadisin daga farkonsa har ya zuwa mai ƙarshensa kaga cikinsu kowa ba ƙarya yayi ba kuma sahabi ɗaya ne to irin wannan waɗansu sun ce to ya za a ce Abu Huraira nan ya ce kaza nan ya ce kaza waɗansu jahilai in shi a kenan to da haka ƙarya maki jahilai ba su san ba mutum ɗaya zai iya rawaito hadisi sau ɗari wani lokacin ya kawo shi da tsawo wani lokacin a gazarce wani lokacin fatawa aka yi masa sai ya ciri daidai inda ya shafi ansar fatawar a cikin hadisin ya kawo bai kawo hadisin gaba ɗaya ba bai kawo farko bai kawo ƙarshe ba sai inda kawai abin ya shafi. وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه إنكو وزنتو صحابا يا شابا بم صحابا ديكاو حديثا فرقو باشيكاو نبيو با سنيت علي أوتن سلفزا أما صحابي نبي يا قالوا أوتن سلفزا دبابا رواية تنقواس صحابي to wannan sai in san yashi ya zanto hadisi ne mai cin gashin kansa ba ruwan shi da ruwayan farko kama tarahu fi adiyatul istiftahi wa ghairihi kamar yadda zaka ga wannan a cikin adiyatul istiftahi yanzu misali wajen tasbihi na ruku'i akwai inda aka kawo subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim wani wurin subhana rabbiyal azim bihamdihi subhana rabbiyal azim bihamdihi subhan rabbil azim wa bihamdi me bambanci tsakanin na farko da na biyu qarin wa bihamdi to idan sahabin da ya ruwaito na farko shine ya ruwaito na biyu albani yace zan sa maka shi ya zanto kamar hadisi ɗaya ne ba hadisi biyu ba amma in wani sahabi yazo ce subhan rabbil azim haka annabi yake a cikin ruku'i sai wani yazo ce a abinda annabi ke subhan rabbil azim bihamdi subhan rabbil azim bihamdi yace to kowanne sai dauka hadisi ne mai cin gashin kansa wannan ya kawo mana wani kala na tasbihi wannan ya kawo mana wani kala in mun yi wancan ya halatta in mun yi wannan ya halatta ba sa cin karo da juna ko yau mu yi wannan gobe mu yi wancan ko a sallar azhar mu yi wannan in mun zo la'asar ko mu yi ne dindin kowanne ya tabbatar ga wakin annabi amma in sahabi ɗaya ruwaito to sai dauka nau'i ɗaya ne wata rana ya yi ruwayan doguwa wata rana ya yi gajeruwa don haka kowanne sai dauka hadisi ɗaya ne dan haka nau'in ibadar duk guda ɗaya ne amma in sahabbai guda biyu ne ya zama nau'i nawa shi da abin da yake so ya ce da kai gane ku yace kamar yadda zaka ga wannan din a cikin nau'ikan addu'a na istiftahi da ake yi wajen bude sallah wa ghairihi da waninsa wa hadha shay'un azizun nafisun yace wannan abu ne wanda yake mai wahalar samu nafisun ko mai tsada a fagen ilimi la takadu tajiduhu hakaza fi kitabin dai ya ka samu wannan a wani littafin daban ba wannan ba albani kenan ya babu zabi ibnu hazm ibnu hazm ne zai kawo magana yace duk inda ka je ba za ka samu ba sai anan dan haka rike ta fa'ida ce mai ƙarfi haka shaukani ma wani lokaci yake haka alqadi abubakar ibn al-arabi yace wa haza babu lam yatafarraq ilayhi ghayruna yace kofa ce wanda ba wanda ya buga ta sai mu to wannan duk aka samu malami da yana cikin nishadin ilimi ya bunkasa wani lokacin ka je irin wannan don kuma gaskiya ba wai yadda sarri suke faɗa ba sun gina littafan da sun gani dan ya dauki littafan da aka yi akan alwala duk ya bi su gaba daya ya ga duk wanda ya magana yayi magana akan wani bangare ne banda wani bangare wancan ya magana akan wani bangare banda wani bangare wancan ya magana sai dauki na wancan da na wancan ba sabo ne kawo ba na wadancan da wadancan gaba daya sai hada su wuri guda sai ya ce maka ba inda zaka samu sai anan ƙaryayi duk inda kare sai ka samu rabin abin da yabun nan shi ya kwaso akwai ina ya tara wuri daya ƙaryayi ka samu abin a hadarin nan babu sai gaskiya ya faɗa ba wai samu abu ne kawo addini ba duk wanda ya kawo yana nufin ya kawo na bangare bai kawo na bangare ba ni ko na hada maka duka wannan tumbatsa ce cikin ilimi irin littafan sai Ibn Taymiyyah idan kana wannan irin littafan sai Ibn Al-Qayyim musamman idan yana raddi idan dan bid'a ya kawo magana ɗaya sai ya ce wannan za mu iya masa raddi ta fuska 50 wallahi sai ya bisu al-awwal al-thani al-thalith wallahi sai ya bi 50 ga sai Ibn al-Wazir al-San'ani wanda aka kawo wata matsala malamin sa ne ya kawo yace raddi akan ka ta fuska 100 wallahi sai da kawo 100 littafin yana nala awasim min al-qawasim kun ne ne juz'i tara manya manya masu dadin karantawa juz'i tara manya manya al-awasim min al-qawasim ko na wa makamancin haka sun yi kama da littafin ibn al-arabi dan haka ban tantance su man ba al-awasim min al-qawasim بالذب عن سنة أبي القاسم قرش اللتافي لابن الوزير الصنعاني قولاني هو كما تراه في أدئية الاستفتاح وغيره وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب da wuya ka samu wannan bayani a wannan littafin da ban ba wannan ba da aka ce walhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yayi wa tabbata ga Allah wanda duk ayyuka na gari sukan cika ne saboda dan taimakon sa da agajin sa ba dan yunkurin mawallafin ba thumma azkuru fihi mazahib alulama'i hawla alhadith alladhi kharrajnahu sannan zan fadi mazhabin malamai karkashin hadisin idan a sama na kawo hadisi kasa sai in fadi wanda ruwaito shi ko to kuma sai in fadi ra'ayoyin malamai a kasa wani malamin ya fahimci hadisi kaza haka mazhaba kaza sun fahimci hadisin haka zan fadi mazhabobin su a dangane da wannan hadisi wa dalil kullin minhum zan kuma ambaci dalilin kowane malami ma'a munaqashatiha ba kuma zan ce wani ya kawo in shiru ba sai nayi kokarin nayi munaqasha sai an tattauna wurin da wane ya dade a ce to na wane ya fi dacewa saboda kaza wane kuma ya kuskure saboda kaza wa bayani ma laha wa ma alaiha kowace magana sai an faɗi maganan ma laha abinda ke tattare da ita na ƙarya wa ma alaiha da abinda kuma za ta jibinci nauyinsa na kuskure shine ma laha wa ma alaiha summa nastakhlisu abinda ke gareta na daidai wa ma alaiha da abinda za ta jibinta nauyi na kuskure ثم نستخلص من ذلك الحق الذي أوردناه في القسم الأعلى فنند كرسي مجيمك زواجا أبن دمك جنسي داتي دقتك وانما بنظلو حديثي أكنس في القسم الأعلى أبو نسمة وقد أورد فيه بعض المسائل أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في السنة أكشي نقص إنما يوانا إيقاومك وانسو مسألو لنفكه وانما باب نسي أكنس تفسك الحديثي إنما هي من المجتهدين فيها كوى ناسا إجتهادي ننما لمي تونا إيقاو ما أساشن كسا أما أساشن سمسي حديثي أكسا كمتن دنان شرهيني نا إيقاو ما إجتهاد منما لمي ولا تدخل في موضوع كتابنا هذا دك أبن ديك تكين شرهين كسا توبايا تكين أسلم قندار للتافي نادن للتافي شيني أبن ديك سما أبن ديك كسا منني شرهيني kaga wannan zai saka gane wani abu yanzu in ka zo ka dauke wata magana da albani yayi a nan kasa a cikin sirri sai ka zo kai mana fadakarwa a kai kuma kake so ka ce albani ya fada sai ka sai amin a wani littafi. Idan ka ce asibiti salatin nabi ka yi kuskure, sai dai ka ce a hashiya na sifatar salatin nabi, a ta'aliki na sifatar salatin nabi, a ƙarin bayani na sifatar salatin nabi, to kai daidai. Yusuf da dama waɗansu sukan yi kuskuren ciro magana, sai su ɗauki littafi wanda ya yi shi daban, ƙila ya mutu da shekara 400, wani ya zo ya yi masa sharhi ko ya yi masa tahqiqi ko ya yi takhrij na ahadis dinsa, sai ya yi waɗansu taliki da ƙarin bayani nashi ba na asalin mai littafin ba, sai ce wani ya faɗa a cikin littafinsa, bayan ba maganar sa ba ce, maganar mai ƙarin bayani ce. A nan in wanda ya san ƙa'idar ilimi ya sani, sai ya karanta kai ce ƙarya kake kawo min littafin nashi in gani. Sai a ɗauko da kasuwa ka kasa ya ce to fatar ya kai masa shi a littafin sa, na sa bai wannan bayanin ba. Ko alal kalli ce to kaga ka jahilci yadda za a gane bambanci tsakanin gundarin littafi da ƙarin bayani. Da haka Albani ya ce abinda zai karɓi sunan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila taslimi shine ne kashin sama, amma kashin kasa ba wannan sunan zai karɓa ba, sai dai ya karɓi sunan sharhi ko ƙarin bayani. Da haka abinda ya kawo a ciki bai bi sharadin abinda ya kawo a sama ba. A sama ba abinda zai kawo sai hadisi sahihi, a kasa kuma zai iya kawo ijtihadin malamai wanda ba hadisi bane ba. Kun fahimci wannan da kyau? Madama. Wato kaga mukaddimar kowane littafi tana da fa'ida. Kowane littafi tana da fa'ida. Shi yasa Bakar Abu Zaid, Bakar Abdullah Abu Zaid yake ba da shawara ga ɗalibin ilimi. Yace idan ka je kasuwar kurmi, nan ni ne ce kasuwar kurmi dan shi bai san tauma kila. Idan ka je kasuwar kurmi ka sayo littafi, ko kantin sayar da littafi ka sayo littafi, kafin ka sa shi cikin labrari dinka, ka yi kokari din rabancinka ka karanta mukaddimar littafin, ka karanta faharis dinsa. Mukaddima za ka san mai littafin me yasa ya wallafa, wani salo ya bi wajen wallafa, wani ka'idoji zai baka, saboda akwai littafin da ba za ka fahimce su ba sai ka karanta mai mukaddima. Faharis shi ne wato inda ake bayanin ababen da ke cikin littafin. Waɗansu sukan sa shi a shafin farko, waɗansu sukan sa a shafin ƙarshe. Amfani wannan ka bi su babi na kaza, fasali na kaza, zai magana akan kaza, magana akan kaza. Dole idan ka bi sai ka ga wata matsala da kake kishiro ka san me yace akai, sai ka ja tansir akai, sai ka ja tansir, sai ka ja tansir. Allah kalli kowannan matsalan ka karanta ka ajiye, wata rana da abu ya taso ma kana da mai rafaran za ka bayar. Amma in ka kuskure ka so littafi ka tosa shi cikin jerin gwanin littafanka, sai a maka fatawa tana cikin littafin baka sani ba, ka zama kala'isi fil baida'i yaktulu hazzama walma'u fawqa zuhuriha mahmulu, tamfar raƙumi a cikin sahara kishin ruwa na nema ta kashe shi, ga salkan ruwa a gadon bayansa bai san yadda zai da ita ba, zai mutu da kishin ruwa. To haka ne ga littafi ka ajiye an yi fatawa baka sani ba, saboda baka lalleka ba. Walamma kana tabu alkitabi mustarihi مما لا يتيسر لنا القيام به لأسباب قاهرة، فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله تعالى. ما نتيتو يا عند اللتاف يزنتو أمبغاسي ددكم بانغلورن سبدا بيو كشم فرقو دنبيو أمبغاسي أمسئي اللتاف يقودا أبني دزيزنتو أقويو على فريد قتكي، saboda waɗansu sabubba wanda suka fi ƙarfina. Faqad ra'ayna an natba ash-shatr al-awwal, dan haka ra'ayina shine in buga littafin bangaren sa na saman banda na ƙasa, mustaqillan an al-akhar, in raba shi da ɗayan insha Allah in Allah yarda. Wa samaituhu, na rika masa suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka annaka taraha. Kaga wancan sharhin asali yanzu babu shi, kawai sai ɗan kaɗan ne ya gutsuro mana daga ciki, amma yana can wani littafi ne duniya daban mai zaman kanta. Kun gane ku? Wa'anyan ba bihi ikhwani almu'minin innahu sami'un muzib. To wannan sababin littafi kenan, sababin da ya sa ya wallafa wani littafi. Ya ce as'alullah ta'ala an yaj'alahu khalisan liwajhil karim, ina roƙon Allah ya sanya littafin ya zanto keɓantacce domin sa ne shi kaɗai, dan ya bani sakamako. Wa an yanfa bihi ikhwani almu'minin, ina roƙon Allah littafin ya zanto ya amfani ƴan uwana mummunai. Innahu sami'un mujib,
lalle shi Allah ta'ala sami'un mai ji ne mujibun kuma mai ansa addu'ar wanda ya roke shi ne. To ina ganin saboda lokaci ko da yake da ya goso na minti biyar gwargwadon yadda lokaci ya kama, to amma dai minti biyar ba zai ishe mu kila mu yawancin shafin ba, sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa ne zai Allah shi ba mu lada kai wannan kuka kusa Allah shi gona. Ku yi hakuri ko da mun tsawaita a cikin mukaddima, idan kuka fahimci mukaddimar littafi sauran ka iya fahimta ko kai kaɗai ne, jagora kawai zai maka. In baka fahimci mukaddimar littafi ba za ka iya fahimta littafi ba. Da haka idan muka zo cikin littafin za mu ga karatun na tafiya sama da bayanin da ke cikin mukaddima insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum. Zo masallaci ba a yi sallar azhar ba, sai na shiga nafila, sai wani mutum ya zo ya zaton an yi sallar azhar ya same ni ina nafila ya bi ni, yaya zan yi anan? Dala ku saurara, ku saurara da Allah. Za ka ci gaba da sallar ka ne, kuma shi idan ya bi ka idan azhar ya yi sallarsa ta inganta. Yanzu ya rage na in ya fahimci cewa ba a riga an yi sallah ba, shin zai iya sake bin su ya maimaita azhar? Ya halatta ya bi su ya maimaita azhar dinsa a matsayin nafila ta farkonsa, kuma ya yi kuma ya dace da ladajin. Wanda ya ce maka ba haka ba sai ka ce ya baka dalili, idan ya tambaye ka dalili ka ce a ba ni ake bin bashin dalili ba, dan ne na gina ne bina'an alal asl, dukkan ma ja'a ala aslihi, ba a tambayar dalili ko sababi kan abin da ya zo bisa ga asalin yadda yake a shari'a. Asalin yadda abu yake ga shari'a, mutumin da yake nafila za ka iya binsa sallah, duk mutumin da yake sallah za ka iya binsa sallah, ko da sallar ku ta sha bamban, shi yana azhar kai za ka yi la'asar, ko kana yana la'asar kai za ka yi azhar, ko yana farilla kai za ka yi nafila, ko kai kana la'asar shi zai yi farilla, ya halatta ka bi shi. Wannan shi ne asali ƙayyadajje sananne a wurin malamai da yake da dalilan da suka nuna shi cikin rayuwar annabi da sahabbansa. An fahimta ku? Amma wanda ya ce a'a mai nafila ba zai bi mai farilla ba zai bi mai nafila ba, to wannan sai a ce to kai kuma ina ka samu? Zai ce na tashi na jana fada a kasar mu, sai mu ce to inda ka tashi ka jana fada a kasar taku? Su malikiya sun ce mai nafila ba zai bi mai farilla, wato wanda yake farilla ba zai bi mai nafila ba, to amma sun halatta ko mai nafila ya iya bi mai farilla. Dalilin da yasa suka kawo halacci a can shi zai sa alunin ta musu dole sai da halacci ana, in ba haka ba idan an samu bambancin sallah, kuma ka'idar da suka gina suka ce sallah ba baya yiwuwa ka bi mutum sallah sai sallar ku ta zama iri daya, kana azhar shi ma yana mai azhar, kai kana yanta a matsayin farilla shi ma yana yi a matsayin mai farilla, ma'ana farilla saboda kai baligi ne, shi ma limamin ka farilla yake dan baligi ne, in yaro ne karami ko azhar yake ba za ka bi shi ba tunda shi nafila yake a fatawarsu. Sannan kuma yana yin ada'i, kai ma kana yin ada'i, ma'ana ko da yau ka zo samu kai kana azhar din yau, shi kuma ya tana jiya bai azhar ba, sai zai zo rawa azhar din jiya kana yin tayo wai ba za ka bi shi ba, tunda kai wanda kake yi kai wanda za ka yi kada'i ce shi kuma ada'i, dole sai ta zama daya. Wannan ka'idar da suka kawo sallah ta zama daidai wa daida, sun warware kansu a inda suka halattawa mai nafila zai iya bi mai farilla, sun halatta haka tare da cewa ga shan samu bambancin sallar. To tunda aka samu aure da kuka halatta, duk inda aka samu bambanci ya kamata ku halatta shi, don idan ka bambanci tsakanin can da nan sai a ce me dalilin ka na bambancewa? Annabi ne bambance kowa bambanci. Haka masubuki lokacin da yake sallah za ka bi shi sallah, dan lokacin da masubuki aka kammala sallar farilla to yana matsayin mai sallah ne shi kadai, idan ba'adi ta kama shi zai yi ba'adi, idan qabli ta kama shi zai qabli, amma lokacin da yake tare da liman in wata tangarda ta faru a sallarsa wanda za ta sa yayi qabli ko ta sa yayi ba'adi, matukar ba liman ne ba shi ma mu ne yayi, liman ya dauke masa. irin wannan lokaci liman na karatun bayyane zai karanta Fatiha, shi kuma ya saurare shi bai karanta Fatiha sa ba, duk liman ya dauke mata. Amma daga lokacin da liman ya sallama ya tashi zai cika abin da yake kansa, idan yake yin Fatiha sallar sa dai a sai kaga hukuncin sa daban. Yanzu wanda yake masubuki da shi da mai sallah shi daya, duk hukuncin su daya, tunda kowanne in kabli ta kama shi zai yi, in ba ni ta kama shi zai yi, kowanne ba wani abu da liman zai dauke masa. To dan haka mai sallah shi kadai kuma ya halatta bihi sallah, to dan me zai sa ba za a bi masubuki sallah ba? Ba da koda a fiqhu malikiya ne da mazhabin Abu Hanifa suka ce ba za a bi masubuki sallah ba, amma Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suka ce kanka tsaye ka je ka bi sallah, suka ce ya juma'a ne kawai ba za ka bi shi ba. Masubuki wa suka ce ya juma'a ne ba za ka bi shi ba, saboda idan masubuki ya zo ya samu raka a daya a juma'a ya tashi me zai kawo? Ba ɗaya ba kawai ya cika, kai kuma sai ka zo yana rama ɗayan, kuma kai ma sai ka bi shi kuma ka cika ta zama juma'a. Ala kulli halin dai ana bin masubuki sallah. Wannan mai tambayar abin da yake cewa me hukuncin zuwa mata masallaci domin yin sallar jami'i? Hukuncin zuwan su shine halacci, ma'ana in mata suka taso suka zo masallaci suka yi sallah ba su saba ma Allah ba, abinda suka yi halal ne. Amma fifiko na lada yana tabbata ga wanda ta tsaya a gida ta yi sallah. In sun je masallaci ba haramun suka yi ba ja'izi ne, amma yi a gida ya fi tarin lada. Wannan shine abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar. Har kuma annabi yake cewa idan mata sun tafi tafiya masallaci kar ku hana su. In mace ta je zana masallaci jami'i ba kai saka hana ta ba. A nassin hadisin annabi dole ka kyalita la tauna ya wa Allahi sajidallahi, ba za su bu ba kai dai ba yau ka taba jin wannan fatawar ba. Wallahi na tabbatar ka ji da su goma alal aqalli hawa. Saboda haka dai a in suka ce za su je jam'i ya halatta su je, amma su sani yin sallar su a gida ya fi lada. Kuma a gidan ransu su kadai ba sai a kai su bi jam'i ba, in suna son jam'i sai dai su tafi masallaci, amma ba a bin jam'i daga gida dole sai mutum ya je masallaci. Duk wanda ya bi jam'i daga gidan sallar sa ba ta yi ba, in da ya yi akan haka to yanzu sai ya yi istighfari, ba za a ce ya rama dukkan sallolinsa ba, sun riga sun wuce, ya gina bisa ga rashin sani. Ana fatan Ubangiji ya fi masa ya karba, amma nan gaba kar ya sake yi. An fahimci wannan da kyau? Kuma da ka'ida lokacin annabi kaga ai matan suna zuwa jami'i, ko da hadisin da ke cikin Muwatta na farko-farkon Muwatta abin da ya nuna kenan, mata sukan zo sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har sallan asubahi. Idan annabi ya yi sallah su suke fara fita, mutalaffi'atun bi murutihinna ma yu'rafuna min al-ghalas, har ba a gane su saboda a lokacin akwai ragowar dare. Kuma kowace mutalaffi'atun bi murutihinna ta sanya hijabi ko gyale mai kauri ta rufe fuskarta, ba gyale irin da yan zamani ba, kowace ta rufe jikinta. Da an yi sallama a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, farkon wanda suke fara fita shine mata saboda tsari. Kuma idan mata za su je jami'i ba wanda ya ce a raba wayan wurin su da wurin mata daban, duk inda aka gina masallaci aka zo aka ware na mata daban na mata da wannan bid'a ne. Abin nufi bid'a baya cikin tsarin ginin masallaci da shari'a ta bayar. Baya za a ce sallan ba ta yi ba, amma waye ya ce a ware musu ɗakin su daban, ko a zo a raba tsakiya sai a yi katangar katuwa? Wanda ya ce haka lokacin annabi a haka suke cikin masallaci, illa iyaka an san sahun baya dunna su ne, sahun gaba kuma na maza ne. Domin in za a yi haka kowane masallaci ai zai iya sanin adadin mahalartansa a ranaku da aka saba na yau da gobe, adadin masallata masallacin nan kaza ne, to kuma an san adadin maza kaza ne, alal aqalli baya wuce kaza ko baya yana daga kaza zuwa kaza. To wannan ta sa sai suke da tsari su can lokacin farko, ba sai sun bukaci yin katanga ba katuwa, saboda ga katanga a cikin zuciya a takawa dakatan gashi ne hijabi ba sa fita wato ba ta hijabi ba sun sun riga sun sani daga lokacin da ayar hijabi ta sauka fa talauci fa ake fama da shi daga Madina an yi hijira an zo Madina fa ana fama da talauci ayar hijabi ta sauka Aisha ta ce mata suka rinka yada labule da zanan gado da fulo suna yin abin nan dashi amma yau muna da kudin da za mu saya matan mu hijabi sai ya gagara ita tana da kudin da za a ce mata ya gagara ko an saya an ba ta tiki sawa ko a yi hijabi na munafunci wanda ma zai kara mata kyau to ya sa sa dogon riga irin zulumbin nan wa ya ta sa hijabi to kuma amma sai a zo kuma ɗaurin nan kwano kuma sai a kawo tsakirka gashin kai nan duk an gyara shi kuma an zo an shafa jambaki an shafa hoda wai kuma da an yi hijabi da ya zama wasa ma wallahi wannan wasa ne kawai ba hijabi bane ba hijabi za a yi ne rikim gaba daya to a wannan lokacin saboda taƙawa da ta game jikin mutane ga kowa su kansu matan an ba su tarbiya sai ya kasance duk abin da ake jin tsoro na tangarda gwargwadon hali wannan mujtama ne da ba a saba taɓa samunsa ba sai ya kasance mujtama ɗin a tsaftace yake irin abubuwan da ake jin tsoron faro su sun yi sauƙi sama da kowane lokaci da zai zo bayansa a takaice ne a shari'ance sukan je jam'i kuma a shari'ance ba a gina musu wani gangarami man waje na mata daban na maza daban ga ka'idar shari'a wannan kuɗin ya kamata ku biya wani sallarka da ke kusa da wajen yayi jari ya fi wannan lada wallahi wato ginin masallaci yanzu sai an fito an faɗakar da mutane sosai tsari suna wajen ginin masallaci kaga abin da annabi ya faɗa cikin abin yana daga cikin alamomin tashin kiyama mutane za su rinka alfahari da masallaci wallahi yanzu in kana bindigi sai ga abin ya gaskata na abin da annabi ya faɗa Abdullahi da Abbas ko Abdullahi da Umar yace zamani zai zo za su rinka alfahari da ginin masallaci amma kuma ba sa rayar da su da ibada ai katuwar asumiya har dogon asumiyar nan da muke ba duk suna bukatar gyara kudi ne ake kashewa ba tare da wata fa'ida ba ko dari sun gobo kudin da yanzu za a gina asumiya da su a masallaci sai da kudi ne masu yawa dai asumiya ta asumiyan tu sai ga wata ta kusan cin rabin miliyan musamman in ta kai 2-3-4 ko sama da haka to wannan kudin a bawa matasan da ba su da aiki su jari mana wallahi ya fi lada sama da wannan asumiyar wani kuma za a sayo kafir sai an je an so na fitar hankali kana takawa kana jin laushi kana takawa ba wani ƙarin lada akan wannan kafir din wanda ya shimfida tabar balle da ma ya fi dacewa ko ya samu kafir din wanda yake baya gobe fallasa mai gurus-gurus wanda ko da tsuntsar kwakwa za ka iya share kayanka amma nan mai laushi kamar kana taka kamar katifa duk wanda yana cikin zakarif wanda suke na bid'a wajen ginin masallaci ko a kan yi unifeti fenti don fitar hankali mai feƙi wallahi duk bid'a ne ji da kyau wannan duk bid'a ne a gina ɗaki da za a yi ibada a sa gangare lasifika a rinka jan hadisi ana jan ayoyin annabi ana fassara wa mutane kuɗin mu asumiya ku zo ku yi katuwar labarari a masallaci kuɗin asumiyan nan ku mai da shi ya zamanto jari wokafi na masallaci idan aka je aka maka building planning na ginin masallaci asumiya za ta ci kaza ta ɗaya da ta biyu ta uku fenti iri kaza zai ci kaza kafir iri kaza zai ci kaza duk sai ka zo ka rarrage kuɗin kuɗin asumiya a fitar da shi kuɗin waya a fitar da shi wannan kuɗin asumiya ɗin da ya kai kila 500,000 rabin miliyan ko 600,000 ko 700,000 mayar da shi ya zanto wakafi na masallaci ka je ka sai rumfa guda biyu a wani wuri mai saukin kuɗi a baiwa masallaci duk abin da rumfunan za su kawo ya zanto wakafin masallaci sai ya zanto sadaka jariyar da har ka mutu yanzu da rumfa da kafin ɗin da za ka saya wanne zai riga wani mutuwa kafin zai riga mutuwa rumfa tana nan ko wanda yake zama sabna adamu in kada amaluhu illa min salat idan ma tabu adam saboda kaga ladan yana nan yana ta jinka har ba iyaka amma ba gata bane biya mi taiwa masallaci a sunya da kafir nan fitar hankali da fenti da kyalakyalan lantarki a wayar da za a ga haske kawai ai karatu shike nan magana ta kare amma kyalakyale ai kaza koraye jajaye farare ruwan dorowa wankan tarwaka duk kawai a ce wannan abin nan ne wallahi wannan gara ku biyo masallaci ya jari da shi shi yasa da an yi wannan tunda babu wannan jarin da zai rike masallaci dawo bayan wata biyar sai ga fitulun suna sun zama masu ido daya su kama su mutu ko ba mai gyarawa ba wakafi kwayaye duk sun mutu tankoki wata suna aiki wata bata aiki wata talauyi ga yanin gizo-gizo ya cika shikenan tsaranar sai masallaci ya zama kango duk kudin da aka ce ko me aka yi kenan wadda ya kamata a kiyaye wannan kwarai da gaske wannan yake cewa wai annabi ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli to me yasa su mata suke boye karatunsu ko suke asirce shi annabi dai ya ce sallu kamar ra'aytumuni usalli duka wannan ya shafi maza da mata gaba daya ba bambanci tsakanin maza da mata ne baka taba ji na ce mata su asirce ba ban san ka tambaye ni dai wanda suke asirce wato kuma su suna da dalilan su amma dalilan su ba su da karfi kam dan haka ba bambanci tsakanin karatun mace da karatun namiji wajen karatun sallah wanda shine yadda sunnar annabi ta koyar duk wanda yace mata su asirce ko da lokacin bayyanawa ne sai a ce me dalilin ka ina inda annabi yace su asirce babu amma ni ina ganin muryar su fitina ce to kafin annabi sunan muryar za ta zama fitina bai hana su ba a antum a'lamu amillah kuma aka kyale annabi shekara 20 da kaza yana wahayi na sauka ba a sauka ba aka hana su bayyanawa suke ta bayyana kayan su saboda haka ya kamata a kiyaye wannan amma na ƙarshe wannan wani nauyi ne ya dora mana irin wannan nauyin galibi magana anan ba ita za ta warware shi ba na sha faɗa mana wannan idan wata hukuma ko wata cibiya mai zaman kanta ko ta ƙarƙashin gwamnati ta yi wani abu na kuskure wanda zai cutar da musulmi da musulunci yin magana a wa'azi da malami zai yi ba shi zai warware matsalar ba a gaskiya mu ɗauki wani salo daban wanda zai warware matsalar yanzu idan gwamnan garin nan yayi tsiya in zo nan gurin kawai in bude wuta kawai zan faɗa muku ne ku ji haushi kuma in faɗa masa bakaƙen maganganu kuma ku yi kabbara idan an tashi shikenan ƙarshen sakamakon da muka ji a kansa na faɗa kuma kun yi kabbara barnar kuma ta ci gaba a wurin samari yan ta kife ni na zama jarumi daga nan na zama barde barden shekara amma wannan barnar kuma ba daidaita ba abinda wannan yake rubutowa cewa shine ya kamata a faɗakar da hukumar jami'ar Bayero dangane da wani taro da suka kammala kwana-kwanan nan suka kulle yarjejeniya ta tura ɗalibai yin karatu a ƙasar Libya kuma wai daga can za a ɗauko malamai a kawo su su rinka karantarwa a FAIS wato Faculty of Arts and Islamic Studies daga can Libya su zo su rinka karantar da darussa na addinin musulunci to wannan ko ga alama abu ne da zai cutar da musulmi da musulunci din kuma jami'ar Bayero al'ummar musulmi na arewacin ƙasar nan suna da haƙƙi a kanta tunda a tsakiyar su cibiyar jami'ar take da haka bai kamata ba a kyale ta ta kawo wani abun da zai cutar da al'ummar musulmi din wannan shine abin da dan uwa ya faɗa shi abin da yake so in faɗakar a nan to ni ko a nan in zan faɗakar ba jami'ar Bayero zan faɗakar ba sai dai in faɗakar da dukkan wanda yake da haƙƙi a nan da dukkan wani wanda yake da sanin wanda ya san in ya faɗa masa zai faɗa wa jami'a kuma jami'a ta ji ta fuskar ko ya ba ta shawara in baya da sulɗa a kanta ko ya tilasta ta in yana da kuyyarar da ta fita ta ƙarfi cewa Allah hakika wannan kan in abin da mai littafi mai wanda ya rubuto haka ne Allah hakika kulla yarjejeniya da Libya ta hanyar taimakekeniya ta fuskar ilimin addinin musulunci wallahi ba gudunmuwar da zai ba mu a nan ƙasar face gurɓata mana al'amura dan tsarin da Libya take kai ba tsari ne na musulunci ba, asali tukuna. Kuma abinda ake karantarwa a makarantun Libya ba fa Qur'ani da hadisi bane ba, Green Book ake karantarwa, Al-Kitab Al-Akhdar wanda Gaddafi ya wallafa. Green Book da Gaddafi ya yi, duk da cewa ya ce fasalin farko ne ya fito na littafin, har yanzu akwai sauran, haka yake. Kuma ya ce gaba ɗaya abin da ya fito na littafin fasaran aya ɗaya ce, wa amruhum shura bainahum kan duniya. Kuma ya ce wannan ayar ma bai ma kawo ta a shafin farko ba, don kila in yi kawo ta kafirai ba za su iya karanta littafin ba. Shi ko abin da yake bayarwa saƙo ne da yake bai wa duniya gaba ɗaya kafirai da musulmai. Dan kana ɗauka littafin na waɗansu suke ƙuntattun al'umma ne, don haka sai shafi ayar bai kawo ta ba. Amma tun daga farkon Green Book zuwa ƙarshensa, fassaran faɗin Allah ta'ala ne, wa amruhum shura bainahum. Amma a ciki ya kira zuwa ga komunisanci, ko da yake ya ce masa komunisancin musulunci, gurguzu ɗin musulunci. Ya yi kira zuwa ga demokarasi, demokrafiyya, ko da yake ce mata ad-demokrafiyya al-islamiyya. Shi yana ganin game da gurguzu abin da za ka fahimta in ka karanta littafin. Demokrafiyya ɗin nan da Amerika take kira gareta, akwai wani ɓangare na alheri da sharri, ba dukanta bane sharri, don haka zai ɗauko wannan alherin. Gurguzu da aka kafa a Rasha, akwai wani ɓangare na alheri da sharri, don haka zai ɗauko ɓangaren da yake na alherin. Ga kuma musulunci, sai a haɗa da musulunci da gurguzu da demokrasi, sai a cakuɗa, sai a gyara al'umma. Shi ne tunanin Gaddafi. Idan an zo musulunci shi ma ba duka za a ɗauka ba, akwai abin da zai yi amfani, akwai wanda ba zai amfani ba, don a ganinsa. Wanda zai amfani shi ne zallan Qur'ani, wanda kuma ba zai amfani ba shi ne hadisi, don haka a kyale shi, don zai kawo shi ka zan an ɗauke shi. A gaskiya a fahimtar da yawa Al-Kitabul Aqdar shi ne fahimtar da yawa littafin Al-Yatiq, domin babban da ma guje a ƙarni na shida ya yi shi. Musulmi ne shi ma, amma na ce masa ba ma guje saboda shi cewa yi, in an ce za a bi kiristanci kaɗai ba za a kai labari ba. A ɗauko kiristanci, a haɗa da yahudanci da musulunci da kuma addinin gargajiya, a cakuɗa a yi masa littafi guda. Ka duk wannan wancan wani arne ne ya yi wannan da sunan musulunci, to gashi yanzu shi ma wani ya zo ya cakuɗa waɗannan abubuwa. Kamar yadda sarki Hussein na Jordan, kusan magana ita take jawo magana. Sarki Hussein na Jordan shi kuma saboda tabbatar da ƙudurin Amerika na wanzar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya, yace yana ganin lokaci ya yi da ba ma wai a daina faɗa tsakanin musulunci da yahudanci ba, a haɗe da musulunci da yahudanci da kiristanci, a haɗe. Yace domin dukkaninsu tutabar diyanat samawiyya, dukkaninsu addinai ne da suka sauka daga sama. A tunaninsa da haka har ma ya taɓa bada sanarwa cewa yana nan zai buga wani Qur'ani, sabon bugu, wanda Qur'anin za a yi Qur'ani, sannan a kawo Bible, sannan a kawo Talmud, wato Bible New da kuma Old Testament na Bible za a yi su duk a haɗe da Qur'ani a matsayin littafi guda, a rinka rarraba a duniya kyauta, an haɗe. Da sauƙi arna a duniyar nan, a zo na arnancin sayan kuma wani Bill Clinton. Sarki Hussein na Jordan kenan. Amma dai da haka an tashi lissafa manyan musulmin duniya da su a ciki, kuma ya ce shi Ahlul Bayt ne ma, su ne Banu Hashim. Har yanzu daular su ana kiransa Ad-Dawlatul Hashimiyya, daular gidan Hashim. Hashim ba daga cikin jikokin kakannin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Duk waɗannan mutane duk su ne abin nan. Da haka akwai waɗanda suke da ra'ayin kawo canji, sai kuma Allah ya yi su a cikin musulmi, ina nufin a nan mu Najeriyan mu daga cikin yan boko mu na arewa wanda suke da ra'ayin kawo canji, kuma Allah ya yi su a cikin musulmi, sai dai galibi ba su karanci musulunci ko sun masa kyakkyawan fahimta ba, to duk wani barde da suka gani a duniya wanda ya zage-zage da turawa sai su dauke shi a matsayin jarin, irin waɗanda sai su dauki Gaddafi a matsayin jarin, sai su dauki Khomeini a matsayin jarumi, Saddam Hussein a matsayin jarumi, haka gobe in wani ya fito ya zage America sai su ce shi ma ya zama wa da wula shari kalahu a wannan karnin, an samu wani mujaddadi a wannan sanctuary da muke ciki shine wane saboda ya yi zage-zage. Abinda zai baka mamaki shine musulmi suka zo suka bi Saddam akan abin da ya yi, akwai jarida ta Ingila kafin Saddam ya kai hari Kuwait da kwanaki 18 zuwa 20 a ra'ayin idita na wannan jaridan suka yi wani analysis dangane da siyasar gabas ta tsakiya, suka ce suna ganin suna da waɗansu shugabanni masu yi musu hidima wanda su ne za su ba su daman murkushe musulunci da kansu, daga cikinsu akwai Saddam Hussein. Wallahi jaridar ba ta yi kwana 20 da yin